أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أود أن الله سبحانه وتعالى جسات أدم والمجلسي من لحدي شارعه دوة رمضان شكالة دبوئي لدي هدود 30 دبوكي نجد رمضان صلى الله عليه وسلم وأنكم شيني شاترة دوة شدة شكالة دبوئي لشاشر النساء من يديا. Wannan shine darasin mu na 14 a wannan wata mai albarka cikin jerin gwanin darussan tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke karanta kuma muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk. Daga cikin ahli al-kitabi al-yahud والنصارى من أقوي وندا إن تأمنه إن تأمن شيء مسا بقنطار دلوك يامي يوا كباش أمانة أجيا وكي هلا تكوئي ببا يؤديه إليك تزيد دوامك دعيتا سبو لأمانة. ومنه أتكيو سكما من akwai wanda in ta amanta da dinari ko da dinari ɗaya ne ka amince masa ka bashi amana ko ajiya ko wata hulɗa da ta hada bashi da makamantansa la yu'addihi ilayka ba zai dawo maka da shi ba illa ma dumta alayhi qa'ima sai ka tsaya da gaske a kansa. Dalika wannan abun sababinsa بأنهم سبوا دسوء معنى ونن أبو إشارة ذواك هالي لك الشيء بهالي نفر قبع هالي لك الشيء نخيانة ما سيه درر سوما صحل لبذاس الدعوة مكذا أبن لك أمن سيه مصبشيبة سبب حكم بأنهم سبوا دسوء قالوا سنسي معنى قالوا أنهم اعتقدوا من أقيدتهم لكن أقيدة سشيني ليس علينا في الأميين سبيل أي سوء أميين ana nufin duk wanda babu yahude ba shine ummi, ko kuma wanda yake balarabe, don suna nufin larabatun da ba ba su littafi ba, ba sa rubutu, ba sa karatu, to suna kiran su ummi. Kowanne ma'anar ta zo, akwai wancan, akwai wannan, duk ɗaya. Suna cewa laysa alaina fil ummiyina sabilu, ba mu da wani zunubi ko wata hanya da za a kama mu da laifi saboda ummi, ai bai kai komai ba da har za mu yi laifi dan mun taɓa shi, dan mun ci dukiyarsa. Shi ne ma'anar laysa alaina fil ummiyina sabilu wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun, kuma suna faɗin ƙarya akan Allah, ma'ana suna yi wa Allah ƙarya, wa hum ya'lamuna alhali, suna sane da cewa ƙarya suke yi. Allah ce bala, a'a, zancen ba haka yake ba, ba maganar wani jinsi ne da wani jinsi ba, magana ce ta umumin hukunci. Man aufa, duk wanda aufa bi ahdi, ya cika alƙawarin da aka yi da shi, ya ba da amanar da ya karɓa, wattaqa, ya ji tsoron Allah ko bi dokokin Allah, ya kiyaye abin da Allah baya so, ya dan kokarin ya tsare kansa daga azabar Allah. Fa inna Allah yuhibbul muttaqin, to lalle Allah fa yana son masu bin dokokinsa. Sai Allah ya ce innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihi, na ga wannan mubatta zuwa gobe la'alla cikin sharhi mu ba za mu kai har zuwa gare ta ba, mu tsaya mun gama ga wannan insha Allah mu sake zuwa mu ji ma'anoninta. To, wannan aya ko ayoyi guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin su ya yi mana bayani akan halin ahlul kitabi, cewa a shi yadda muke ganin su, duk da wancan abin da ya bamu labari na yaudara da burin su halaka mu, su batar da mu, da mugunta da suke mana kar mu tsaya akan addini, to duk da haka a cikin su ba halin su ɗaya ba gaba ɗaya, akwai nikirki a cikin su ta ɓangaren mu'amaloli da kiyaye dukiya da riƙe amana, akwai wanda kuma ba sa riƙe amana. Wannan aya malamai suna kafa hujja da ita a matsayin tabbatar da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma mu ma a koya mana adalci. Insha Allah za mu zo a cikin darussan da za mu fahimta a wannan aya, za mu zo insha Allah. Malam Sa'id yake cewa yukhbiru ta'ala an halin ahlil kitab, Allah yana ba mu labari a wannan aya dangane da halin ahlul kitabi fil wafa'i wal khiyanati fil amwali, dangane da cika alƙawari ta ɓangare ɗaya da kuma yaudara da cin amana, fil amwali dangane da dukiyoyi. Lamma dhakara khiyanatahum, yayin da ya ambaci yaudarar da suke yi fi dini, ta addini, ba su da gaskiya a addini, suna yaudara, suna wa Allah ƙarya, suna kuma ƙoƙarin su yi makirci, gashi ne ya faɗa lamma zakara khiyanatahum fi dini wa makrahum, da kuma makircin da suke yi, wa katmahumul haqqa, da kuma ɓoye gaskiya da suke yi. Fa akhbara, to yanzu kuma sai ba mu labari, anna minhum alkha'ina wal amina, cewa a cikin su akwai mayaudari din hakikatan a wajen dukiya, akwai kuma amintacce a babin dukiya da mu'amaloli mai cika alƙawari. Wa anna minhum, da cewa a cikin su man in ta'amanu, akwai wanda in ka amince masa bi qintarin wa huwa almalul kathir, shine dukiya mai yawa. Wannan kuma ta bi magana a farkon suratu Ali Imran bara, in ka amince masa hulɗa ta shiga tsakanin sayen gida, sayen fili, sayen mota, ajiya da duk wata mu'amala da mutum za ta shiga tsakaninka da shi, to a cikin Yahudawa da Kiristoci akwai waɗanda in irin wannan mu'amala ta haɗa ku da dukiya mai yawa, ka ba shi amana kana jiran ya kawo maka, to yu'addihi ilayka, zai kawo maka yadda kuka yi alƙawari, zai cika alƙawari, zai biya abin da aka yake kansa. Wa huwa ala ada'i ma dunahu min babin aula, kuma tunda har in an ba shi amanar dukiya mai yawa zai dawo da ita, to akan cewa ya dawo da dukiya kadan ya fi cancanta haka ma'ana min babin aula min zalikal bab shine asalin ma'anar min babi aula da kuke ji an faɗa asalin ta shine yayi kaza min babin aula min zalikal bab asalin kalmar ki wannan yana wani babi ne babin da ya fi cancanta ma fiye da wancan babi ma'ana tunda a babin dukiya mai yawa in an amince masa zai dawo da ita zai biya amana to ashe a babin karamar dukiya ma ya fi cancantar a ce ya kawo tunda ba zai wahala sosai ba dukiya mai yawa ta fi wahalar a dawo da ita fiye da dukiya kaɗan shine abin da ake nufi da min babin aula ya fi shahara bakin mutane ana cewa min babi aula su malaman lugar larabci suna cewa abin da ya fi cancanta shi min babin aula ba idafa ba ce wannan dai kyalle malaman larabci ne wasu suke ba su yarda da haka ba wa min a cikin su kuma har yanzu akwai wanda man in ta'amanu bi dinari ko wanda in ka amince masa da dinari kwaya ɗaya dinari shine mafi karancin abinda ake rabawa ma'ana ta ce divisible unit da za a amfani da shi a kuɗi wajen sai da shi ba kamar ka ce kobo in ana hulɗa da dinari gold tunda in aka kusa akwai bambanci tsakanin zinare da dinari duka dai da cewa mu a Hausa mun ɗauko zinaren ne daga dinarin to shi in an ce dinari ana nufin kuɗin da aka yi molding ɗinsa aka mai da shi kuɗi zinare ne gold mun san shi to sai aka ɗauke shi aka yi kuɗi da shi to mafi ƙarancin da ake amfani da shi a saye da sayarwa shi ake ce ma dinari ɗaya in gold mun fahimta to mu ko gurin mun ga daga dinarin muka ɗauko zinare sai muka ba shi asalin gold ɗin sunan zinare mun ba shi asalin abu yau to ba akwai bambanci sai ka bambance unit ɗin da ake amfani da shi wajen saye da sayarwa kamar ka ce kobo ɗaya to shine dinari ɗaya ba sunan gold ɗin bane haka su sunan gold a larabci zahab sunansa az-zahab yau to idan aka ɗauki ɓangare nasa aka yi kuɗi ake saye da sayarwa da shi to kwaya ɗayansa shi ake ce ma dinari insha Allah kun gane to sai ce wa minkum daga cikinsu kuma su ahlul kitabi akwai man in ta'amanu bi dinari wanda in ka bashi ajiyar ko amanar ko hulɗar kuɗi ta shiga ta ƙwandala ma iya ba da wannan fasarar ko saboda su ake nuna mafi ƙaranci ko ƙwandala kuka shiri da shi ta amana la yu'addihi ilayka shi kuma ba zai dawo mana ba sai ya cinye saboda tsabar yaudara da cin amana ashe kenan ba hukuncin su dai ba dukkan su ne mayaudara ba ba kuma dukkan su ne masu rashin amana nan ba su masu amana akwai masu amana akwai marasa amana kamar yadda Allah cikin adalcinsa ya raba su gida biyu za mu zo kan wannan aya insha Allah shi kansa a bangaren addini din ba ajin su dai ba nan amana zancen mu'amala ne a bangaren addinin ma ba dukansu suke ɗaya ba wace abubuwan da muka faɗa a kansu ko ina za ku ga Allah mai cewa wa min ahlil kitabi wa min ahlil kitabi wannan duka dai nuna mana adalci ya koya mana mu ma muka zo magana mu koyi kar a rika kunde mu mutane gaba ɗayan su ko da ba ka san su ka ce a cikin su akwai kaza a cikin su akwai kaza kai kokari ka saba da wannan adalci Allah abin da ya koya mana laysu sawaa haka ya faɗa ya ko ba mataki ɗaya suke ba ba matsayi ɗaya suke ba ba yadda kowa kake tsammani haka ɗaya ne yake ba min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layl wa hum yasjudun daga cikin ahli alkitabi akwai al'umma tsayayyu waɗanda suke karanta littafi cikin dare suna sujada suna bauta wa Allah da gaske akwai kuma wanda ba ka haka mun ga namune dai ba halinsu ɗaya ba to haka nan kuma ana zancen dukiya da amana kuma wannan sanannen abu ne kowa a cikinmu ya sani wajen mu'amaloli da dukiya akwai mutanen da za ka ga sun zaɓi su yi hulɗa ma ta kasuwanci da wanda ba musulmi ba fiye da wani lokaci su yi da musulmi ba don komai ba, saboda sun gwada musulmi wani ya cuce su. Shi ma kansa wannan mu daina faɗin kalmar cewa musulmi macuta, shi ma wannan ba daidai ba ne. Wato asali dai duka generalization a abubuwa ba daidai ba ne. Za ka ji wasu suna cewa yanzu musulmin gaba ɗaya ma sun ɓace, ai wanda ba musulmin ba ma sun fi. Wannan kalmar ba daidai ba ce. In kana zancen fifiko, to kada ka yi itilaki. Haka nan kana condemning, kar ka yi itilaki. Shi itilaki hukunci ne da ba daidai ba, banda Ubangiji ba mai yin su. To idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu ya raba biyu, ya sa wannan da wannan, to dan me mu ba za mu yi wannan adalci ba? Wani lokaci sai ka ji mutum saboda yana sha'awar abin da ya gani a wurin kafirai na riƙon amana da sauransu, sai ka ji yana cewa ai musulmin yanzu ma gaba ɗaya kafirai sun fi su. To wannan ba a yi wannan, ba za ka ce musulmi kafirai sun fi su ba. Allah ba haka ya hukuncin su, ba yadda za a haɗa musulmi da kafiri. Afa naj'alul muslimina kal mujrimi, ma sanya musulmi kamar mujrimi? In ga da bambanci, to da haka Allah bai daidaita musulmi da kafiri ba. Musulmi shine sama da kafiri. Don haka in kana magana a wani fili ka tsaya iya wannan, amma in kai itilali kace wane ya fi wane ko su wane gaba ɗaya sun fi wane, to wannan hukunci ne da ya fi ƙarfin abin da ɗinka. Amma in ka zo specific kana magana akan wani abu na musamman, to za ka iya cewa gaskiya wane ya fi wane saboda ka gwada, wane kuma ya fi wane saboda ka gwada. Ko ka ce a cikin al'umma da muka gani, Kiristoci ko Yahudawa, a cikinsu akwai waɗanda amanar da suke da ita wajen kasuwanci ta fi irin amanar da wasu musulmin ma suke. Wannan ka yi gaskiya, saboda a cikin musulmin akwai mace amana, mai cinye ma kuɗi ko kusa ko alama ma ba zai bayar ba, akwai kuma wanda ba ya yi. To haka ne su ma a cikinsu akwai masu yi akwai marasa yi, don haka sai ka ware abin kada ka yi generalize. An dai fahimci abin da ke sai ce wa huwa ada ala adami ada'i ma fawqahu min babin aula wa ihra. Shi ma wannan da aka ce in ka bashi amana ko dinari ɗaya ne ko kwandala ko naira ɗaya ba zai dawo maka da ita ba, to shi ma a kan kada ya dawo maka da abin da yake sama da haka, shi ma min babin aula, ya fi girma, ya fi nuna cewa ya fi cancanta ma a wannan. Ma'ana wanda aka bashi amanar naira ɗaya ya cinye, akwai sa ran in aka bashi amanar naira 100,000 zai dawo da ita? Aka gaba zai cinye ita ma, tunda da naira ɗaya ma ya kasa kawowa, to mai yawa kuwa ya fi cancantar ya koyi. Shi ne ma'anar wa huwa ala adami ada'i ma fawqahu min babin aula wa ihra. Dace aula da ihra ma'anar su ɗaya, dacewa da cancanta. Sai ce wallazi awjaba lahumul khiyanata wa adamal wafa'a aw adamal wafa'i ilaykum, abinda ya wajabta ma'ana ya sabbaba nan, awjaba ana nufin sabbaba, abinda ya sabbaba musu sababin su da dalilin abinda yasa suke yaudara, wa adamal khiyana wa adamal wafa'i da kuma rashin cika alƙawari, ilaykum gare ku ku musulmi, bi annahum saboda za'amu su sun riya, annahu cewa laysa alaihim fil ummiyina sabil, sun ce laysa alaina fil ummiyina sabil, wai su ba su da wata hanya ta samun zunubi in dai akan ummiyai ne. Mun gane yau, to me ake nufi da ummi? Ummi asalin sa wanda baya rubutu baya karatu, kuma amma a yaren su Yahudawa suna da wata kalmar da suke amfani da ita. Asali wannan nisba ne zuwa ga umma, al'umma, ummiyin wanda aka dangana shi zuwa ga al'ummomi, da su suna magana suna cewa su sune sha'abullahi al-muhtar, sune al'ummar Allah, sune yadda suke cewa kamar su ayan Allah, zaɓaɓɓun mutanen Allah. Sauran mutane kuwa ba mutane ba ne, shi ta suke kiransu buwayyim da yaren Ibriya, ko Aramaic suna cewa guyim, guyim jam'in guyi, guyi shine ma'ana mutumin da yake an dangana shi zuwa ga al'umma, ma'ana common man, tarkace shirme wanda ba komai ba. Shi suke nufi in bai huda yace guyim abin da ke mai guyim din jami'i ne a ibriya. In kalma ta kare da ya'un da mimun alamar jami'i ce, guwayi shine guda daya, guwayim shine jami'i, mutane da yawa waɗanda suka ba waɗanda suke ba wasu mutane masu muhimmanci ba. To wannan shine sunan Larabawa a wurin Yahudi, duk Larabawa sunan su kenan, domin a wurin Yahudi ba Larabe shirme ne ba komai bane, baya dauka sa wato da wata daraja komai kankanta ta. Shi yasa a cikin littafansu a cikin babin da ya magana a kan wasu wanda ba Yahuda ba, za ka yi mamakin abin da ke ciki, halaccin a kashe saboda rai in dai ba na Yahuda ba ne, a gun Yahuda ba komai ba ne, duk mutumin da ba Yahuda ba a gun Yahuda to ransa ba wani abu ba ne, in an kashe shi ma ba komai da zai, kamar ka kashe kiya shi ne ka canje shi ka matse kana tafiya, ko sauro ya zo yana damunka haka ka mutsike shi kawai. Yanzu idan sauro yana damun ka yana yuhu zai cije ka, in ka kai magani hau ka same shi ka kashe, kana jin wata damuwa? Mugu ne zai cuce ka ka zo kai magani. To a wurin bai gudi haka Balarabe yake, ba shi da wata kima dan an kashe shi, haka yake kuma a rubuce a cikin littafansu. To nan abinda zai hana wannan ta'aminin kasancewa Allah ya ce wa min ahlil kitabi, ko ba iya Yahuda yake magana ba, har da Kiristoci ya ne cewa abun Kiristoci ba abun ba ɗaya ba ne, ba kamar da Yahudi yake ba, don a wurin da Yahudi hatta Kiristan haka matsayinsa yake a wurinsa, in dai ba Yahudi ba ne mutum to haka matsayinsa yake. Allah ta kun fahimci wannan. To nan abin da Allah yake ba mu labari dangane da halin ahlul kitabi, sawa'un umuman yahudu a cikin su ko nasara, abin da suke faɗi shine wanda ba mu ba ba komai ba ne. Wannan kuma wani hali ne da akan same shi a gun ɗan adam umuman wajen mu'amalarsa da wani wanda ba shi ba, haka ne ko ba haka? Akan samu wannan duk da dai na Yahudawan ya fi tsanani. Za ka ga a cikin jahilci irin na wasu daga cikin musulmi suna faɗan irin wannan kalmar su ma wajen mu'amalar su ta dukiya da wani, to me yin an ci kuɗin arne, arne ne ba, me yin arne kuma? Ana faɗa wannan ko ba haka? Me yukan ma'adalci? To wannan haramun bai halatta wani mutum dan ba musulmi ba kai ka halatta wa kanka cin dukiyarsa, har ka ce arnan banza me babu wanda ya baka da. In ana zancen dukiya to kowa a wurin Allah maɗaukaki ya haramta, ma'ana a wurin Allah, Allah ya tsare dukiyarsa, bai halatta ka ci masa dukiya ba sai da izini. Mun ban shi wannan abu yau, da haka haramun ne mu ma a musulmi mu rika irin wannan abu, mu ce ba komai dan ka ci dukiyar wanda ba musulmi ba, mu ba a halatta mana wannan. Duk wanda kai hulɗa da shi, sawa'un Kirista ne ko bai Yahude ne ko shi ya zalunce ka, to kai karka zalunce shi, saboda mu kullum ana nuna mana, ana koya mana hali, hali mu wane ne abun koyin mu a wajen hali? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko mun ga yadda ya zauna da wanda ba musulmi ba wajen mu'amala har sai da ya ja hankalinsa suka musulunci. To haka ake so mu ma a wurin mu, mu yi mu'amala mai kyau ta gaskiya. In wani wanda ba musulmi ba ya baka amana, karka ci masa amana, ka mayar masa kuɗin sa yadda ya baka, kar mu irin halin su su yadda suke cewa mu ba komai bane a wurin su, musamman a wancan zamani, musamman kuma a wurin Yahudu har zuwa yau. To shine Allah mulki ke gaya mana sai ai laysa alaihim ithmun, ba su da zunubi. Fi adami adai amwalihim ilayhi, wajen rashin mai da dukiyar musulmi ko wadan ko larabawa zuwa gare su. Ya'annahum bi za'mihim al-fasid, domin ko su yadda suke rayawa, rayawa ta su wadda ba daidai ba ta barna. Wa ra'ayihim al-kasib, da kuma ra'ayinsu wanda yake hasara. Al-kasib shi wanda ya hasara, wanda bai ci riba ba, kafada shi ne ma'ana wanda ya faɗi a kasuwanci, shi ne muka ɗauko ba, kuma a Hausa mu ce mutum ya yi kasada. Asalin kasadar larabci ce, amma abin da ake nufi shi ne kai kasuwanci ka faɗi, shi ne kasada. an yi kasuwancin ka faɗi baka ci riba ba shine al-kafid amma kuma nan abin da ake nufi ka sada shi ne ka tinkari hatsari ba tare da kasuwanci ba ko yace qad ihtaqaruhum su ayat da suke gani sun wulakanta wanda ba su ba ghayatul ihtiqar matukar wulakantawa wara'u anfusahum fi ghayatil 'azama suna ganin kansu matuka wajen girma dan su a wurin su kamar bai musamman yahudawa suna ganin fa su ƴaƴa ne na Allah ba suna tuhumar kiristoci sun ce annabi Isa dan Allah ba to su ma suna amfani da wannan labarin amma kuma ai abin da ya bata shine su abun kiristoci tare da cewa wannan lafazin akwai shi hatta a cikin Bible Old Testament wanda Yahuda suke amfani da shi ana cewa ƴaƴan Allah ko idan mutum babban mutum ne mai tsoron Allah ko Allah yana son sa kaman wali sai a ce masa dan Allah suna amfani da wannan amma a majaji suke nufi ba hakika ba ba sa nufin haihuwa ku kiristoci kuka rikice din wannan kuka ga da aka haifi annabi Isa alaihi salatu wasalam ta hanyar uwa ba uba sai kuka kawo fikirar cewa haihuwa ce ta hakika Allah ne ya haife shi wannan shine abin da ya jawo wannan matsalar amma asali a cikin littafin Yahudawa ma ana amfani da wannan magana ta dan Allah amma ba a nufin haihuwa Allah sa amfani shi abin sai ce wa humul adillaul ahqarun alhali kuwa su waɗannan Yahudawa ko sai ita alhali waɗannan Yahudawa su ne al-azalluna su ne makaskanta al-ahqaruna wulakantattu falam yaj'alu lil ummiyin hurmatan kun ga basu sanya basu daiwa wata basu bada wata alfarma ga al-ummiyin ba waɗanda ba Yahudawa ba ba banu Isra'ila ba wa ajazu zalika suka halatta wa kansu wannan lamari fajama'u baina akli al-harami wa i'tiqadi hilmihi sai suka hada laifi biyu kun fahimci laifi biyu da suka yi na farko sun halatta wa kansu cin haram to ba su tsaya haka ba kuma sai suka ai sun ci haram sun aikata aikin cin haram sai kuma ba su tsaya ga cin haram din kawai ba sai suka halatta wa kansu cin haram din ai akwai bambanci tsakanin abubuwan biyu cin haram laifi ne amma kudurta cewa ya halatta a ci haram wani laifin ne babba ya mafi girma ko to su sun halatta ma kansu wannan gashi sun zalunci wanda ba su ba ma'ana wanda ba mai bude ba wanda ba nasare ba suna ganin su ci dukiyarsa to kuma sannan suka zo suka halatta ma kansu cewa ya halatta ma in sun cin ai ba komai ba su da zunubi ba za a kama su da laifi ba kun ga ko wannan ɗaukaka ne guda biyu daban-daban manya wa kana hada kadiban ala Allah wannan kuwa ƙarya ce suka yi wa Allah domin idan ka ce abu kaza halal ne wa ka dangana wa hukunci Allah duk wanda ya ce abu kaza halal ne me yasa dama a malamai a shari'ar musulunci yake kafirci ne ridda ce idan mutum ya halatta abin da yake haramun ne na ulima min addini bid-darurati me yake nufi da wannan ma'ulima min addini bid-darura abinda aka san shi a addini sanin da ba dama a iya tunkuɗe shi sanin da ba ya buƙatar bincike an san ga hukuncin sa sai ka canza to wannan shine ake nufi mutum ya haka ya kafirci amma abinda ba bid-darurati ba ilman daruriyan ba ilmi ne daruri sanin hukuncin sa ba sai an yi bincike to mutum ya inkarin sa baya kafirci la'alla da ta istihadi a kowane abu na istihadi amma duk abin da ba bukatar istihadi mutum an san abu kaza ba rikici cewa abu kaza haramu ne kamar mutum misali yanzu ya zo ya ce zina halal ne to ya kafirta ya zama kafir ya ce riba ma halal ce ya yi itilaki kawai ya ce riba ba tare da ya yi wani bayanin da zai nuna wata iri yake nufi wanda kila akwai saɓani ba mun fahimci abin duk wani abu ne da aka san hukuncinsa halal ko haram sai mutum ya canza to akwai kafirci to anan ku ga sun hada waɗannan abubuwa guda biyu sun ci dukiyar waɗanda ba su ba kuma sai suka ce ai halal ne masu haka to wanda ya dangana halacci ko haramci yace abu kaza halal ne ko haram wane ne mai ikon halatawa ko haramtawa Allah to kun ga yawa Allah kariya shine abin da ke nufi wa kana hadha kadiban ala Allah لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوما معلوما أنه يخبر عن حكم الله ليس يخبر عن نفسه لأن العالم ومن شي مالمي من علمي الذي يحلل الأشياء والتي حلت أبو بوه يتي أبو كذا حلني المحرم بان كما ابو بوان حرمتوني ابن لأكن كان حرامني يحلك قد كان عند الناس يا كفن سي أول متاني معلوما حكما نعم كان عند الناس معلوما معنى كان معلوما عند الناس معنى سننا ابني أول متاني أنه يخبر عن حكم الله سننا ابني سوى أي حكم سن الله يكبر لباري أكن سا ko laisa yukhbiru an nafsihi indai an ce malami ne sai kuka ga ya zauna ya ce hadha haramun wa hadha halalun yace abu kaza haram ne abu kaza halal ne to yana baka labarin halacci a ganinsa ko haramci a ganinsa shine yake halatta ko haramtawa a'a yana ga maka ne cewa Allah ya haramta Allah ya halalta mai mun kunci wannan ko sai ce wa zalika huwa al-kadhib wannan ku shine ƙarya fali hadha qala shi yasa Allah madauke shi wai kuluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun ku ga da malam Sa'di ya dauko fahimtar abun ya biyo mana harkar san aya kun fahimci abun ma'ana bayan kasancewar waɗannan mutane wasu wato gefe na biyu tunda kun ga da aka raba ahlul kitabi gida biyu aka ce a cikin su akwai masu amana sai aka ce a cikin su kuma akwai marasa amana so sai aka ci gaba da zance akan marasa amana haka kawo sababin cin amanar tasu saboda sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza to wannan kuma halattawa kansu ne su ci dukiyar wanda ba su ba halattawa mutum ya halattawa kansa kuwa abinda haramun ne menene ƙarya aka yi wa Allah to shine wannan ya daidai da wa yaquluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun Allah ta amfani shi suna faɗa wa Allah ƙarya ma'ana suna yin ƙarya da danganawa Allah wa hum ya'lamun al-hali suna sani wa hadha a'zamu اثما من القول على الله بلا علم وان جرمك كي وعلى كذا يا في جرم في يد كفدي وانا ابو بلا علم بتاره ده علم ده دنگن ده الله كون غانا بامبانشي متين يتي ابو كذا كذا ني بتاره ده يا سني با تو wannan laifi ne babba to amma yana sane yace Allah kaza yake so bayan ba haka yake so ba to wannan laifin ya fi wancan ai kun ga wancan akwai dan uzurin jahilci to shi ma ba in ya shafi Allah yana cikin manyan zunubai wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu har malamai suna sanya shi saboda ayar suratul a'raf da Allah ya jero abubuwa na laifi malamai musamman ibnu qayyim a cikin ilamul muqtiin yake wannan istinbat din cewa bayan an faɗi shirka sannan aka faɗi wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun yace wannan ya nuna yi wa Allah ƙarya bisa rashin ilimi ka faɗi abu ba tare da ilimi ba ka ce haka Allah yake so to ya fi shirka biyu to wannan din shi kuma akwai sama da shi shine ka faɗi abin da ba haka yake ba ka ce haka Allah yake so kaga wannan ai ba tare da sani bane wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamu to wannan kuma qalu ala Allahi ma ya'lamuna annahu laysa kadhalika shine ma'ana wa yaquluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun kun fahimci bambancin wannan da wancan to wannan sharrin sa yana da yawa duk mutumin da zai ce maka Allah ne yake kaza ya san kuma ba Allah bai faɗi wannan abu ba to sharrin sa kuma yake da kowane kuma sharri Allah sauki ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إيش وهذا أعظم إثما من القول على الله بلا علم ثم رد عليهم زعمهم الفاسدة سنن الله يمير مصر ردي أكم ونن أبين السكيرية ونا برنا فقال سيسي بلى ai laysa al'amru kama tazhumun, lamarin ba kamar da kuke tsammani bane, ba kamar da kuke riyawa bane. Annahu laysa alaykum fil ummiyina haraj, cewa ba ku da laifi dan ku ci dukiyar ummiyai waɗanda ba ku ba, bal alaykum fi dhalika a'zamul haraj. Nan fa suna maganar musulmi ne, yau shi ne ummiyai ɗin abin da suke nufi kenan, musamman a wancan zamanin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yahudawa in suka ci dukiya na ce meye, ba musulmi ba ne meye, an banci abin yau wannan abin nasu Allah mu ke ƙaryata yace ba haka bane, yace bal alaykum fi dhalika a'zamul haraj, akwai mafi girman laifi da kunshi akan ku, wa ashaddul ithmi, da kuma mafi tsananin zunubi. Ya abin yake Allah yace man awfa bi ahdihi, wanda ya cika alƙawarinsa da ya ɗauka ko aka yi da shi dangane da dukiya, za ka kawo wannan kuɗi lokaci kaza, ko an baka amana za ka ajiye ka kawo shi kaza, kar a taɓa komai. Musamman mun sha magana akan wannan, mutum a bashi ajiya sai ya taɓa ya ce ai zai dawo da shi, me hukuncin wannan? In yana da abin da zai biya kuma yana da niyyar biya, ba zai biye ba, amma kuma ya ɗora ma kansa wani abu ko, ma'ana in ya ɗauki misali an kawo maka ajiyar kuɗi mai yawa, sai ka ajiye aka daɗe ba zo an karɓa ba, to sai ka riga ɗan zara kana amfani da shi yau da kullum da niyyar cewa akwai wani abu naka da zai zo za ka ɗauka za ka mai. To nan malamai suna magana akan wannan cewa hukunci ne ya shiga wani hukunci, ko an yi intikali daga wani hukunci zuwa wani hukunci. A ka'idar shari'a, in aka baka ajiya sai ajiyar ta ɓata ko aka sace, to ba za ka biya ba, kun fahimci wannan? Ba biya. In dai aminci ne tsakaninka da wani ya baka ajiya sai ta ɓace, haƙiƙanin ɓacewa ba kai ƙarya ba. Yau ko aka yi gobara a gidan abin ya salwanta ko aka sace, to a ƙa'idar wadi'a da amana, ana gina wadi'a ne a babin taimakon juna, ba babin mushahati na harkar kasuwanci ba, sai a ce to wannan ba da danganye ba, ba komai a kansa kuma ba zai biya. Amma idan mai kuɗin yana tuhumar akwai wani abu, to za a iya bincike, in aka bincike kuma aka gano akwai danganci da sakaci a abin da aka yi, to za ka biya. Misali ya baka ajiya sai ka zo kawai ka yasar da ita a falo, baka kai inda kake ajiyana ka ba, to wannan in aka sace za ka biya, kun fahimci abin? Amma in ka kai shi ka hada da naka can makurar tikewa, inda nan ne karshen komai naka kake sirrinka, to sai gobara ta zo, to a shar'ance ba za ka biya. To amma in ka zara ka taɓa ka yi amfani da shi da niyyar za ka dawo da shi, to daga lokacin nan kuɗin nan ya tashi daga hukuncin wadi'a ya koma bashi. Wannan shi ne hukuncin shari'a, kun fahimci abu? Ma'ana yanzu abinda ka zara naka, ka zara ana binka, kuma ya zama cewa da za a yi gobara ko a tashi bayan ka taɓa wani abu a ciki, to za ka biya gaba ɗaya. Kun gane bambancin abu? Amma in baka taɓa komai ba, ajiya sai kamar a kawo maka ajiyar dutse. Dutse dai ba a ajiye shi ko? Amma da wani zai ɗauko dutse ya kawo maka ajiya, sai da Allah a ajiye min dutsen nan. Ba a cinka, ba a kashewa, ba a komai, washe gari zai zo ya karɓa dutse ba mai kuɗi ba, ba mai abin nan precious, ba mai tsada ba, haka kawai dutse dai na jeji. Ai ka ga dai yadda yake haka za a zo a karɓe shi. To duk wanda ya baka ajiya haka ake so kai masa. Yadda aka baka ajiyar dutse a zo a karɓa, ko a baka ajiyar turmi ma ka zo ka ajiye, to haka za ka ajiye amana sai a zo a karɓa yadda take. Amma in har ka taɓa ta, to daga lokacin da ka zari kwabo a ciki ko kwabo ne, to ta tashi daga hukuncin wadi'a ta koma hukuncin mai bashi, yanzu bashi ne a kansa saboda ka taɓa. Kun gane bambancin? Za ka riƙa kula da harkar dukiya, Allah ya tsare mu. To shi ne nan sai cewa bala man awfa bi ahdihi, duk wanda ya cika alƙawarinsa, wattaqa, ya bi dokokin Allah, ya kiyaye aukawa cikin laifi, shine jin tsoron Allah dama. Wal 'ahdu, yace al-qawli ana yashmalu al-'ahd alladhi bayna al-'abdi wa bayna rabbihi, ya kunshi al-qawli dake tsakanin bawa da ubangijinsa. Shi lafazin al-'ahd, tunda shi ita shi lafazin abin nan ka'idar tafsiri, in kana tafsiri lafazin larabci ana daukar su akan umumin su, in babu abin da zai nuna khususi. Nan cewa Allah yayi bayan ya soke abin da wadancan suka yi, suce bala samsam ba haka bane, yanzu ga ka'ida za a ba. To ka'ida ku ana daukace a umumi ne sai idan an samu abin da kafa sai wani abu. Man awfa bi ahdihi, duk wanda ya cika alƙawarin sa, to anan karka zo ka ce alƙawarin dukiya kawai ake nufi tsakaninka da mutane, tunda duk abin da za a baka general principle ne ne da za ku rika tafi da rayuwa. Man awfa bi ahdihi, duk wanda ya cika alƙawarin sa, to anan sai sa malamin sai yake ce mana nan alƙawari abin da ke nufi, da ake nufi da shi ya shigar da hatta alƙawari tsakanin bawa da ubangijinsa, alƙawarin zaka bauta masa, alƙawarin la ilaha illallah, alƙawarin yin gaskiya, alƙawarin kaza da kaza, duk na dokokin Allah, shine abin da ke nufi. Bala man awfa bi ahdihi wal ahdu yashmalu al-'ahd alladhi bayna al-'abdi wa rabbih wa bayna rabbih wa huwa jami'u ma awjabahu Allah, shine abin duk abin da Allah ya wajabta akan al-'abdi na bawa, akan bawa min haqqihi, na haqqoqin Allah. Wa yashmalu al-'ahd hadin hukuma, ya kunshi al-qawli alladhi baynahu wa bayna al-'ibadi, tsakanin bawa da sauran bayi, al-qawli tsakanin bawa da ubangijinsa, da kuma al-qawli tsakanin bawa da sauran bayi. Ababun fiqhu, to da kusa mun goma fiqhu ko ababun fiqhu, malamai suna bambanta haƙƙi tsakanin bawa da Allah, da kuma haƙƙi tsakanin bawa da bawa. In an tambaye ka wanne ne yafi hatsari da girma, wanne za ka ce? Tsakanin bawa da bawa, ko kasancewar suna cewa huququllahi mabniyatun ala almusamahati, ka'ida ce haƙƙoƙin Allah ana gina su ne akan musamaha. Allah subhanahu wa ta'ala yana mana hulɗa ne da tausayi da rangwame da abuwa. An wajabta maka kayi kaza, abinda ka kasa kuma an yafe, in ka aikata laifi ka zo ka tuba da yafe ma. Amma huququl ibadi, ka'ida su shine hiya mabniyatun ala almushaha, almushaha shine kowa kokari yake da haƙƙinsa. Idan kai ci haƙƙin wani, to wajibi ka biya, Allah baya yafe ma. Kun ga bambanci? Duk abinda ba za ka je gun Allah a yafe ma shi ba, ko ai kun ga akwai hadari. To shi yasa haƙƙin dukiya tsakanin mutane da mutane ya kamata don Allah mu kula da shi. To duk mutumin da ya ci maka dukiya, to tana nan fa a kansa, istighfari ba shi ne zai maganinta. Haƙƙin Allah shi ne za ka yi istighfari, ka tuba, ka Allah sai yafe, saboda na sani shi kuma dama mai rahama ne. Amma haƙƙin bawa sai an biya. Shi yasa ma har a cikin abubuwan da suke ka'idoji da malamai suke sawa, wannan ba ku manta ba, mun yi shi a lokacin a karatun suratul baqara, inda muka zo maganar kisasi. Idan mutum ya halaka dukiyar wani, in ka halaka dukiyar wani ko da kuskure ko da ganganci, to zancen zunubi yana zuwa ne inda ganganci. In ko da kuskure ne, to babu zunubi, amma fa ita dukiyar sai an mayar. Kun fahimci wannan? Yau ka zo kana tafiya da motarka, wani ya yi sabuwar katangarsa, sai kana reverse, sai ka dungure mata sai ta faɗi, to za ka biya. Kuskure kai abun Allah ba ka da zunubi, amma wajen alaƙarka da bawan Allah sai ka biya shi, a lissafa da bulo da menene da komai, sai ka biya shi, ka hanzu sai ka tafi. Zancen mota ka ta ji ciwo, ai kai ne kai, ba katanga ce ta ji maka da gangan. Mun fahimci wannan abu, sai ka je ka gyara motar ka kuma ka biya katanga. Nan bawa sai idan ya yafe, in sai maka ya yafe maka, wannan shi ke. An fahimci abu? Yau dan haka akwai bambanci tsakanin zunubi ya doro a kanka da kuma haƙƙin zai ka biya. Maganar biya za ka biya sai in an yafe, amma maganar zunubi shine ake faɗa cewa in kai kuskure sawa'un haƙin Allah ne ko haƙin mutum to wannan Allah baya kama mutum da kuskure baya kama mutum da mantuwa ba za a rubuta maka zunubi ba amma maganar biya za a to mu kyale wannan sai ce wattaqwa takunu fi hadha al-mawdi taqwa tana kasancewa a wannan mawdu'i ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa kar ka karye alƙawari alƙawarin tsakaninka da ubangiji alƙawarin tsakaninka da bawa ko da sauran bayi yace tarji'u dama tana komawa ne ilattiqa'il ma'asi cewa mutum ne kiyaye saban Allah ya kauce ya karya aikata saban Allah allazi baina al-abdi wa baina rabbih kar ka aikata sabo tsakaninka da ubangiji wannan shine taqwa an yi zancen kwanan nan ma'anar taqwa ka kauce wa sabawa ubangiji wa bainahu wa bainal khalqi kuma sannan ka yi taqwa har yanzu tsakaninka da bawa ma'ana ka kiyaye cin dukiyarka ka kiyaye sabo tsakaninka da bawa dan uwanka faman kana kadhalika wannan kusan abubuwan suna da cikin abubuwan da aka gina addinin musulunci akai kuma duk cin nasarar bawa ran tashin alkiyama tana ginuwa ne akan waɗannan abubuwa biyu mun gane su kullum malamai suna gaya mana shine ne al-ikhlasu lil-ma'budi wal-ihsan lil-makhluq duk wanda ya ci nasara a wannan babu to insha Allah ya ci nasara har tashin alkiyama sai shiga aljanna insha Allah al-ikhlasu lil-ma'budi shi ubangiji ai masa ikhlas sannan shi kuma makhluqi ai masa ihsan ka kyautata wa bawan Allah dan uwanka karkaci mutuncinsa karkaci dukiyarsa Allah kuma kai masa ikhlasi ma'ana ka bauta masa to duk wanda ya ci nasara a wannan babin Allah ya taimake shi to ya ci nasara insha Allah sai aljanna Allah ya samu aljanna baki da sai ce kadalika faman kana kadalika duk wanda ya zama haka fa innahu minal muttaqin to yana cikin masu tsoron Allah kamar yadda dai muke fasara masu tsoron Allah kun na ga mana dai me ake nufi da takawa ba wai tsoron Allah ake nufi amma dai haka dai ya fassar da haka dai muke fassarawa a Hausance ma'ana duk wanda ya zama da wannan sifar to shine yana cikin muttaqin wato masu bin dokokin Allah sawa'un yi da bari alladina yuhibbuhum Allah ta'ala wanda Allah yake son su sawa'un kanu min al-ummiyin aw ghayrihim sawa'un suna cikin waɗanda ba a aiko musu da littafi bane ummiyai ne gama garin mutane kamar yadda su Yahudawa suke kiran Larabawa aw ghayrihim ko kuma yana cikin Yahudawan ne ko bani Isra'ila ma'ana nan ba a kallon hukunci dangane da asalin akalin asalinka dangane da hukunci a'a ba asalinka ake kallo kai bai hude ko ba bai hude ba a'a ana kallon kiyayewarka ga dokokin Allah kiyayewarka ga dokokin Allah da suke da alaka da mu'amalarka da Allah da kuma masu mu'amala tsakanin bayin masu ke da alaka da tsakaninka da mu'amala da bawa dan uwanka ma'ana ka bi dokokin Allah ka kiyaye kar ka saba wa Allah kan kar kuma ka saba wa dan uwanka wajen alƙawarin da kuka yi kar ka ci masa dukiya duk wanda yayi wannan sawa'un bai gode ne ko ba bai gode ba to shine mutumin kirki kaga wannan adalci ne adalci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ce faman qala laysa alaina fil ummiyina sabil da ka bi mutumin da yace ba mu da wani zunubi da zamu yi ba mu da laifi dan mun ci dukiyar ummiyai falam yuwaffi bi afalam nan falam yuwaffi bi ahlihi to bi cika alƙawarin sa ba walam yattaqi Allah kuma bi kiyaye dokokin Allah ba falam yakum mimman yuhibbu Allah dama ka ba cikin wanda Allah yake so ka ku cin nan sana shine ka zama cikin wanda Allah yake so bal mimman yubghidu Allah yana cikin wanda Allah ke kin su wa idan kana al ummiyuna in ya zama su ummiyai din qad arafu ko urifu bi wafa'il uhudi an san su da cika alƙawari ko bi taqwa Allah kuma an san su da bin dokokin Allah a haka ne ko wa adami tajarrui ala al amwal al muhtarama kuma ba ta tsaurin ido shine at tajarrui tsaurin ido da rashin jin komai akan dukiyoyin da aka wato girmama su ma'ana dukiyoyin da suke haramun a kansu to kanu humul mahbubina lillahi in suka zama haka to sune waɗanda Allah yake so kamar kenan shi ana gaya ma Yahudawa cewa ba wai dan mutum yana banu dan banu Isra'ila shikenan sai abin da ya ga dama ba a'a har ummiyan da kuka rena in suka bi dokokin Allah suna cika alƙawarin su kuma ba sa cin haƙƙin mutane to su ne waɗanda Allah yake so domin sun nuna su ne masu takawa almuttaqin alladhina u'iddat lahum aljanna sune masu tsoron Allah wadanda Allah ya musu tattalin aljanna wa kan afdal khalqillahi wa ajallahu sune mafi dauka mafi balalar halittar Allah kuma mafi girman su bi khilafil ladina yaquluna laysa alaina fil ummiyin sabir sabanin wadanda suke cewa ai babu wani zunubi akan mu dangane da ummiye fa innahum dakhiluna fi qawlihi to su suna cikin fadin Allah madaukaki innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim zamu kan wannan nan gaba mun bincike abu zamu kai annan saboda mu je mu ga fa'idoji da suke da alaka da wannan ayoyi da muka karanta guda biyu insha Allah Allah kai mu darasin gobe sai mu dora anan dangane da magana cika alƙawari da yadda Allah madaukaki zai mu'amala da bayinsa dangane da cika alƙawari a wannan ayoyi akwai fa'idoji daga cikin su akwai bayanin kitabi ahli alkitabi ila tismaini Allah ya nuna mana cewa ahli kitabi sun rubu gida biyu da sauri zamu sauri mu faɗe su akwai masu aminci masu amana ko akwai kuma mai wadara wannan kuluku ne na biyu annahu yajibu al-hadru min ahli al-kitabi al-yahud wa nasara li annahum ma damu yanqasimuna ila qismayn fa inna la nadri hina nu'amiluhum min ayi al-qismayn ha'ula'i wajibi indaka mu'amala ka kiyaye da yahud da nasara baka san wanda zaka yi mu'amala da shi baina cikin masu amana ko marasa amana sai ka kiyaye ko kamar yadda dama wannan asalin kun ga mallan yana magana malamin masu istinbatin wannan don mallan ufimin anan shike istinbatin wannan yana cewa yana faɗin wannan ne bina'an akan asalin cewa in kana mu'amala da musulmi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kake yi ko cewa ba za a yaudare ka to amma kuma musulmi ma zai iya yaudara ka ko amma asali ne dangane da musulmi shine kar kai masa tuhuma sai idan wani abu ya bayyana su ko dan can asali ka kiyaye ka zama a tsoro dan baka san wanda zaka yi mu'amala da shi mai amana ne ko marar amana mun gane mu a abuna uku da ma da kawo mana shine jawabu liktisari ala almithali li yuqasu alayhi ma yushbihu ya halatta a bada misali dan ayi qiyasin abin da ya kama da shi akan wannan misali kun ga dan ya mana misali biyu da qintar da dinar sauran kuma ka jike misali ma'ana nan sauran abubuwa mota fili ko dukiyar maraya sawa'un kuɗi ne ko ba kuɗi ba keke ne babur ne duk sai a kiyasin su akai kar ka ce ai wannan aya ta yi mana magana ne akan ƙinƙari dukiya mai yawa ta dinari ko kuma dinari ƙwaya ɗaya sai ka ce ba za a yi kiyasin sauran abubuwa ba a'a duk abin da yake sunansa dukiya za a yi kiyasin sa akan wannan don haka in aka baka ajiyar keke aka baka ajiyar mashin aka baka ajiyar mota aka baka ajiyar fili aka baka ajiyar gona aka baka ajiyar koma menene indai na dukiya ne to duk ya shiga cikin wannan sai ka bada shi ka mai da amana yadda aka baka shi an fahimci abu a abu na hudu darasin ijabu ahli kitabi bi anfusihim ahli kitabi suna da jiji da kansu cewa su wasu abu ne musamman yahudu su yahudawa babu mai irin wannan hali irin su ganin cewa suna cewa babu wani wanda ya kai su ɗayan Allah ne da komai su gada masu yi ta sa ko a cikin littafin sun kage da suke magana da Allah kai ka ce wani abokin su ne suke magana da su zama labarin wani malamin yahudawa cikin talmud suke bada wani labari wai wata ran ina jin ko na taɓa ku labarin sa yana da roƙon Allah ya zubo da ruwa ko sai Allah ya yayyafi sai ce Allah ni fa ba irin wannan nake so ruwa nace ka zubo min ba yayyafi ba shikenan Allah kuma sai zubo masa da ruwa kewayen sai ce ni fa duk gari nace nake nufi ba iya ni kadai ba shikenan Allah sai zubo duk garin gaba ka kamar kai ka ce Allah yana bin abin da zuciyarsu take so to irin wannan ba mu'amala haka suke wa Allah to kaga ko ina za ka dauki wani yana da muhimmanci in ba su ba abu na biyar cewa ahlul kitabi la yaqtasiruna ala adh-dhulmi wal udwan wa yaj'aluna dhalika min tilqa'i anfusihim bal yansubunahu ila shari'atillah lakin sharrun su shine ba suna zalintar mutane su tsaya akan wani ba sai su dangana musu cewa Allah ne ma ya halatta ai haka kun ba biyan da ne ta samu ko dalika bi annahum qalu la dhika bi dhalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil ma'ana ba mu da zunubi dangane da abin da suna nufin kuma Allah ne yake shi fa Allah ke wa kunna ala Allah al-kadhiba wa hum ya'lamun wanda ya kirkiri ƙarya dangana wa Allah fima yufti bihi shin abin da yake fatawa da shi ko yake hukunci tsakanin mutane to yayi kama da bai hude da bai nasari duk mutumin da yake fatawa ko duk mutumin da yake alƙali ne sai yake hukunci da wani abin da yake ƙarya ne yace wa alhaka hukuncin Allah yake alhali ba haka hukuncin Allah yake ba to yayi kama da yahudawa kun ai wannan ba shi ma guru guru yake ko ba ni Allah tsare mu daga danganawa Allah abinda ba nasa إشارة جاهل في مركبة سوى أقبأ من الجهل البسيط جاهل في مركب شيني متن بيثني ببيكما صن بيثني با جاهل في بسيط كما شيني سمبل جاهل في منثني با إيه منثني با شكين يأخذ سوى بيثني أما كمباوز جاهل في شيني مركب شيني متن بيثني با kuma bai san cewa bai sani to wannan na wannan compound din ya bi tsanani ai komai da ba da ba ga compound ya tsanani ko kare ya je abin compound fracture da bi simple fracture Allah ya raba mu Allah ya bada lafiya ga kowa to sai ce cewa jahilci da sun suke danganawa Allah wani abu don san cewa ba haka bane sun yi ƙarya kuma sun danganawa Allah Allah ya yau a cikin wannan ayoyi Allah ya yabawa masu cika alƙawari don haka in kana son ka zama mutane daga cikin mutanen kirki ka zama cikin masu cika alƙawari cewa kuma cika alƙawari sababi ne na Allah ya soka duk mutumin da yake son Allah ya so shi to ya rika cika alƙawari ya rika cika amana ya bada amana an ce ya bada kaza to ya bada ita kada wato ya cuci mutane na sha biyu raddi akan ashaira وغير من دوسوس من أهل التعطيل الذين أنكروا محبة الله القلوب من إن شوى ألا مؤكينا تنبا ينسى أقول أشائر باء صفا تألا دا محبة ما كتي محبة وابن الله هنا سواني سيسي أبن دا أكي نفي إرادة الثواب وألا هنا نفي زي باطل هذا وأنا كم تأويلي جس كياشين يد ألا يسي ينا تنبا ما سوط ورم ألا ما سوشك على قوري تو ينا سنسو من ألقوا ألا مؤكي سامسكم وإلا ألا يكي سوح دول مسأهنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك